This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 24.41 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a Jamhuriyar Niger da gidajen radio amfani da Saroniya da Fara'a da kuma FM Nomad, ko kuma ku kama shirye-shiryen namu ko da yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkanku da warhaka. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke muku marhaban lale a shirinmu na wannan daren ranar Laraba 14 ga watan Oktoba. To, yayin da gwamnatin kasar Kamaru ke tura ƙarin sojoji zuwa arewa mai nisa, ita kuwa rundunar sojin Najeriya ta yi ƙarin haske ne kan fafatawar da sojoji suka yi da wasu 'yan bindiga a garin Okenin jihar Kogi.
Tabbaci hakikan kungiya ce ta 'yan ta'adda, saboda musamman ma yanayin makaman da suke da su.
Ko faɗin eka nawa ne na gonaki da fari suka afkawa a sassan jamhuriyar Nijar, musamman ma yankin da magaran da kewaye?
A ji milke wajen eka 51,680 ne.
To, muna kuma tafa da shirin wasanni a takaice, sannan da yake yau take 1 ga watan Muharram, wato sabuwar shekarar Musulunci. Bayan rahotanni, za ku kira wayarmu mai lamba 2-2-2-5-5 ku bayyana ra'ayoyinku game da tasirin watan Muharram a rayuwarku. Yanzu kan a sha labaran duniya.
Mawasare, assalamu alaikum. Lauyan da ke tsayawa iyalan marigayi tsohon shugaban ƙasar Burkina Faso Thomas Sankara ya ce binciken dalilin mutuwar tsohon shugaban ƙasar ya biyo bayan kisan gilla ne da aka yi masa a shekarar 1987. Lauyan ya ce an harbi Thomas Sankara a kai zuwa kafafu ne har sau 10, abinda ya dalilin mutuwarsa kenan shi da wasu mutane kuma da aka kashe su tare. Tun da daɗewa dai, iyalan tsohon shugaban ƙasar suke bayyana rashin gamsuwarsu da yadda aka kashe shugaban. Amma sau tari suka yi kokarin ganin an gudanar da bincike kan wannan batu, sai shugaba Kamfore tabbata hakan bai cimma nasara ba. To, sai dai tun kuɗe shugaba Kamfore da kan karagar mulki da 'yan ƙasar suka yi kwanan nan, sai gwamnatin riƙon ƙwarya ta ba da damar gudanar da wannan binciken. Shi dai Sankara ya karɓi mulki ne a shekarar 1983 a wani juyin mulki, wanda nan da nan ya shiga taimakawa talakawan ƙasar, haka kuma ya canza sunan ƙasar daga Upper Volta zuwa Burkina Faso. Sai kuma ya mayar da masana'antu hannun 'yan kasuwa, kana ya sake tsarin rabon filaye tare da bunƙasa ilimi da kiwon lafiya. Blaise Compaoré dai ya kifar da gwamnatin Thomas Sankara ne a shekarar 1987.
Bam ya fashe yau Laraba a ofishin wani dan majalisa a yankin tsakiyar ƙasar Pakistan, kuma ya kashe akalla mutane 7, kana yawa mutane da dama rauni. Wannan bam ɗin dai ya fashe ne a garin Tunsa da ke yankin gundumar Punjab, a ofishin da Amjad Khosa, ɗan jam'iyyar Pakistan Muslim League, wadda ita ce ke mulkin ƙasar, ke amfani da shi. Sai dai rahotanni sun tabbatar cewa shi Khosa baya ofis a lokacin da bom ɗin ya fashe. 'Yan sanda sun ce yanzu haka suna binciken wannan al'amari a matsayin wani harin ƙunar baƙin wake. Sai dai kawo yanzu ba wani wanda ya ɗau alhakin aikata wannan aika-aikar. Sai dai 'yan taliban sun sha kai kwatankwacen ire-iren waɗannan har-haren.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Shugaba Barack Obama zai aika da jami'an sojan sama zuwa ƙasar Kamaru domin su yi bincike game da ƙungiyar 'yan ta'adda, musamman Boko Haram. Shugaba Obama ya aika haka cikin wata wasiƙa da ya aika wa shugabannin majalisar dokokin Amurka a yau ɗin nan. Sai dai wasiƙa ba ta ambaci Boko Haram ba, sai dai mai magana da yawan fadar White House George Ennis ya ce wannan yunƙuri ne da zai taimaka wajen rage ayyukan ta'addanci da tsananin kishin addini. Yanzu haka dai Boko Haram ta yi ƙaurin suna a arewacin Kamaru daga bakin iyakar arewa maso gabashin Najeriya, wanda yake nan ne tun gansu. Obama ya ce aƙalla sojoji 90 ne za a aike da su zuwa Kamaru a ranar Litinin mai zuwa, idan Allah ya kai mu. yace ko ba ga waɗannan hawa kuma za a sake aikewa da wasu da za su aiwatar da wani aikin binciken sama domin tattara bayanan sirri ana sa ran a aika da sojojin Amurka har 300 zuwa wannan kasar NS ce sojojin da za a aika za su yi aiki kafada da kafada ne da gwamnatin Kamaru sai dai sojojin ba za su mallaki makamai domin kare kansu ba wai don fito na fito ba
Jami'an tsaron Amurka da Rasha suna gudanar da wata tattaunawa yau din nan ta kafar bidiyo kuma suna magana ne akan hanyoyin kare tawagar su dake aiki a Siriya. Sakataren tsaron Amurka Ash Carter ya faɗa jiya Talata cewa ana samun ci gaba mai ma'ana a wannan tattaunawar kuma yana fatan za a cimma matsaya daga ƙarshe. Ya ce ɗaya daga cikin abin da za su cimma yarjejeniya a kai shi ne yadda za a kauce wa hatsari tsakanin jiragen yaƙi na ƙasashen biyu. Ash ya ce duk da yake muna da manufofi mabambanta game da Siriya, wajibi ne mu tabbatar cewa mayaƙanmu da ke aiki ta sama sun samu kariya da ta dace. Kata dai yana magana ne sa'ilin da yake wa taron manema labarai jawabi a Boston a jiya Talata. Ya ce wajibi ne Rasha ta yi aiki da ƙwarewa a lokacin da take sararin samaniya a Siriya a ƙalla ta bu sharuɗin da aka gindaya. Shi ma a waje ɗaya sakataren tsaron Rasha ya ce ya tsara shawarwarin da zai aike wa Amurka domin ta duba.
Masu binciken ƙwaf na harkokin siyasa da ke nan Amurka sun ce kalamar 'yar takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Democrat na cike da yaudara kai wasu lokutan ma da ƙarya. Waɗannan mutane sun faɗa a cikin jaridar New York Times da kuma Washington Post suka ce wadda ke kan gaba a cikin takara a jam'iyyar Democrat tsohuwar sakataren harkokin wajen Amurka Hillary Clinton ta ce ma'aikatan harkokin waje da ta jagoranta har na tsawon shekaru huɗu shi ne ba damar amfani da hanyar aikewa da saƙonni da dama waɗanda suka shafi gwamnati da ma ita kanta.
To labaran duniya aka saurara daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To rundunar sojin Najeriya ta yi bayanin fafatawar da sojoji suka yi da wasu 'yan bindiga a garin Okene na jihar Kogin Najeriya da kuma irin nasarorin da sojoji ke samu musamman ma a shiyar gabashin Najeriya. Mai magana da yawun rundunar sojin Najeriya Kanar Sani Kuka Sheka Usman ya ce an kashe akasarin waɗanda suka kai hare-hare a shiyar Maiduguri a baya-bayan nan musamman ma na ran 8 ga wata waɗanda aka kashe 10 waɗanda ya ce su ma har sun dai fara galabaita saboda yunwa da sauran matsalolin da suka yi ta fuskanta tun daga daji da kuma lungunan da suke buya. Ya ce sun sake kama wani mai samar da man fetur mai ƴan Boko Haram mai suna Abacha Gujamjiya. Kanar Kuka Shiga, wanda na tambaye shi ƙarin haske ta waya, ya fara ne da bayanin abin da ya faru a garin Okene.
Kamar yadda na fitar da sanarwa yau da safiyar nan cikin dare ko sahiyar Talata, akwai sojojinmu bisa bayanan sirri da muka samu ana bincike a garin Okene, musamman wani masallaci a Ikene, a unguwar Ikene. Suna cikin bincike kamar misalin ƙarfe 5:30 na Asuba Talata aka bude masu wuta kuma su sun yi kokari suka maida martani inda suka kashe 'yan ta'adda guda biyu sannan mu ma mun rasa soja ɗaya. Amma baya ga haka an sami makamai da dama kamar su RPG bombs da kuma albarusai da dama. Abin da ya faru kenan a garin Okene. Sahiyar Talata komai ya koma lafiya ba kamar yadda mutane suke ta jita-jita ba, sai dai kawai muna amfani da wannan damar mu sake jaddada kira ga jama'a cewar a kula a tabbatar an sanar da jami'an tsaro yadda za su yi kokari su kuma su yi nasu aikin. Bukata dai shi ne mu sami zaman lafiya a ƙasarmu.
To lalle ba mamaki masu saurare za su so su san wannan wacce kungiya ce haka don su san matakan da za su ɗauka.
Wato abinda nake so ka gane har yanzu ana bincike kuma ka san irin waɗannan abu sau ɗaya suka fara faruwa ba a wannan ɓangare na ƙasar nan. Musamman ma in ka tuna kwanakin baya akwai inda suka je kurkuku suka nemi su fasa haifi da wasu 'yan ta'adda da ake tsare da su. Tabbaci hakika kungiya ce ta 'yan ta'adda saboda musamman ma yanayin makaman da suke da su.
To gabanin wannan abun ifaru akwai wato alamar za su kaddamar da wani hari kan jama'a ko kuma wani mataki da za su dauka da ba zai amfani jama'a ba?
Eh to ai magana ta ka taso da ita kuma ka zo ka dan yi tuntube. Saboda in kana haka kana nihin wato kamar ka nuna cewar an sani cewar za su kaddamar da wasu hare-hare ba a dauki matakai ba.
Ma'ana watakila an ban kado abu.
Yawwa, hakikanin gaskiya yanzu nake sanar da kai cewar dole ne ya kasance mutane sun kula da yanayin tsaro fiye da yanda suka saba da. Ma'ana shine akwai 'yan ta'adda suna nan cikin jama'a, amma idan mutane suka lura aka rika daukan matakai, bukatar mu shine tun kafin ma su kai ga idan mugun nihin su an yi maganin su.
To cikin bayanan da kai akwai batun abin da ya faru a Maiduguri, ko za ka dan mana karin bayani?
Ke kowa ya sani cewar daren Talata wajen kimanin ƙarfe 8 da 'yan kai akwai abubuwan da suka tashi kusan ce bama-bamai har kashi 3 wanda aka tabbatar da cewar 'yan ta'adda ne 'yan ƙona bakin wake, kuma an tabbatar da cewar mutum 7 sun rasa rayukansu wanda ya haɗa har da mutum 3 na 'yan ƙona bakin waken sannan mutum 11 kuma sun ji rauni.
Kanar kuka Sheka Usman mai magana da yawun rundunar sojin Najeriya. To ita kuwa makwabciyar Najeriya Kamaru tura ƙarin sojoji ta zuwa arewa mai nisa bayan da ta tura ƙarin jiragen sama a makon jiya. Danda Mamadu gare ka.
Sojojin Kamaru sun ƙara yanke shawarar na ƙara ƙarfafa matakan tsaro kan iyakokin Kamaru da Najeriya a inda ake ta gurmaya da 'yan ta'adda na Boko Haram. A halin yanzu dai gwamnatin ƙasar Kamaru na ƙara tura sojojinta masu yawa tare da makamai cikin jihar arewa mai nisa kafin zuwan sojojin haɗin kai da zuwansu zai biyo bayan yarjejeniyar da Kamaru ta ƙulla da ƙungiyar Afirka don kafa sansaninta. Ministan tsaron cikin gida Joseph Beti Asomo da kwamishinan tsaro da zaman lafiya na AU Ismail Shergi su ne suka sama yarjejeniyar hannu a ranar Litinin nan. Za a kafa sansanin ne a birnin Douala, wato a Faransance Force African Entente za ta yi kokari ne ta hada dakaru 25,000 zuwa 30,000 cikin sassa 5 na Afirka daidai da yanda aka tsara. An dauki wannan matakin ne saboda Boko Haram da Shabab da 'yan bindiga suna ci gaba da cin karensu ba babbaka, abinda ke hana nahiyar Afirka bunƙasa. Waɗannan matakan sun biyo bayan hare-hare da su 'yan Boko Haram ɗin suka kai a ƙarshen makon da ya gabata a jihar arewa mai nisa. Duk da matakan tsaron, 'yan Boko Haram ɗin sun tada bom a ranar Litinin nan a garin Siraji Kirawa. Mai ɗauke da bom ɗin bata samu daman shiga cikin jama'a ba saboda matakan tsaro da aka ɗauka na binciken duk wanda ya yi yunƙuri shiga cikin jama'a. Muhammadu Danda, sashen Hausa da muryar Amurka a jamhuriyar Kamaru.
A gaida Danda, sai kuma jamhuriyar Nijar inda fari suka afka ma yankin da magaran da kewaye. Tamar Abari gare ki.
Kakakin gwamnan jihar Niger Dr. Ibrahim Doba ya ce gwamnatin jihar Niger bata ce a canza sunan kowa ba kamar yadda ya shaida mun ta wayar salula.
Dan ba ku ce a cire kowa ba, amma dai shi president abinda zan iya cewa shi ya zo ya gane cewa the strong zone.
To na kira mai taimaka ma shugaba Muhammadu Buhari akan harkar labarai Malam Garba Shehu ta wayar salula domin samun ƙarin haske akan wannan batu, inda ya ce ya zuwa lokacin da na kira shin bai da wani cikakken bayani, amma idan ya shiga fadar shugaban ƙasar ya samu wani bayani zai kira ni. To ko da yake dai babu wani cikakken bayani daga fadar shugaban ƙasa akan wannan lamarin, dan majalisar wakilan Najeriya daga jihar Niger Abubakar Lado Sulaja ya ce yana da yakinin maganar mutunta bangare-bangare ne ya kawo hakan.
Dan inda gwamna ya fito ba a dan minista ke fitowa ba, bangare na zombi ke da inda muka fito ake yi wannan ƙorafi har Allah ya sa aka saki bamu Abubakar Bawari. To amma adar hakika kuma maganar gaskiya duk wanda ya ce ma ga abin da ya sa shi shugaban ƙasa cikin hikimarsa da basirarsa ya sa ya janye sunan Ibeto, to ina da tabbatar ma sai mutum kawai fitar rayuwarsa.
To amma na hannun damar Ahmad Musa Ibeton Alhaji Isa Adamu ya ce sun bar ma Allah komai, amma maganar mutunta bangare-bangare ba dalili ba ne.
A to wannan ba karamin hukuma in suke ma babu gari ba na jihar shi ma daga bangaren da suke da gwamnati akwai shi a jihar Kebbi.
Dama dai tunda aka bayyana Ahmad Musa Ibeton daga cikin jarin ministocin mutanen bangaren gabashin jihar Niger suka yi ta korafin cewa an danne su bisa dalilin cewa ya fito bangare ɗaya ne da gwamnan jihar da kuma sakataren gwamnatin jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Nigeria.
A gaida Mustapha, to sai a muna aikin gafara wannan rahoton Mustapha ne game da cire sunan Ibeto da aka yi daga jerin sunayen wato waɗanda aka gabatar don zama minista daga jihar Niger. Sai kuma wato rahoton Tamar Abari game da afkawa cikin gonaki da fari suka yi a yankin da magaran da kewaye a Niger.
A jimilke wajen eka 51,680 ne kwara wannan ya mamaye cikin jihar Zandar. A ciki mun sa magani ma eka 37,780 kamar kashi 71/100. A ciki muka yi aiki da magani litir wajen 21,429.
To ko ita wannan hara da ta mamaye wannan wurare da ka bayyana kamar ta yi ɓanna a cikin gonaki?
Bon, ya fara tunda da ya fara ne muka ji labari don ya yi ɓanna ko ina muka ji. Muna zuwa da mota guda eka wajen 400 yake a wuni don ku muna zuwa da mota 4-5 kun gani kuka aikin da muke yi a wuni guda ma da yawa ne don mun samu dai mun ceto wanda muke iya ceto. Tunda kun san matsalan na can jiha gunduma 4 ne wanda suke da jikin zone pastoral kenan inda ake kiwo Belbeji, Tanut da magaranta Kaya da Gure. Don kwara cikin dajika ne yake girma. Lokacin nan bai shigo gonaki don ku manoma ba lura da shi.
To yanzu a wannan aiki da kuka yi na kisan ita wannan fara ana iya cewa kun kashe ta gaba ɗaya ba za a ƙara samu ba ko a da saura?
Ba ma ce mun kashe duka ba. Kun san harkar bartaki wannan da damana ya fara daga kudu yake tasowa don ku wanda yake wajen kudu sai su yi tattaya suna bin wannan abin da ake kira Front Intertropical. Don ku sai su bi har su ta yi arewa suna kawai suna kinkisha sai su yi su da yawa su ta yi can arewa in damuna ya fara kariya kuma sabkowa za su yi daga arewa za su yi kudu. Don ku sun aihuwa uku don ku su da yawa ne suke zauwa kuma a dajin ban ma iya sa magani saboda dabbobi tunda an sa magani dabba ya ki mutuwa zai yi in ya mutu kenan mutane za su ci kenan magani yana kashe mutane don wannan ba a sa cikin daji. A riga sa ido a gani in ya fara kinkisha ko da kafa ma ana iya kashe su tunda cikin rami ne suke hutawa guda.
Tamar Abari, sashen Hausa na muryar Amurka daga damagaran a jamhuriyar Niger.
Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zanna na ta sabuwar lambar 202-205-2655.
To Malam na Niger muna sauraron ka. Muna sauraron ka.
Kin ji horo Niger.
To muna sauraron ka.
To lalle na ji mabbi da kuka sana kamar wannan sabon shekara ta mutunci ta kama. Anan Niger shekara duka in Allah ya rida wannan shekara in ta kama ta mutunci ana yanta. Sai dai galibin ta shekara kullum nan ta zo da mun zuwa sanan Niger da kunci an yi sallah ban yi sallah zan kan sallah nan ta bai ga watan Muharram ba. Sabu kai nan dai gozo Allah kare dai sun ci lafiyar sallah dai tun da gozo ba yau kai an yi aiki Niger. Sai kuma lokacin sallah gain ta gama dai ga watan ba aiki guda kasan Niger. Da kuka sallah lokacin da ka mune ka amma da gaiba arame na kara. Lokacin da hawo iko a nan Niger sai ka ci to ajiye mu da shekara ta kullum shi. Yace mu ce shekara ta samu mu fata. Kamar a ce yau 30 dai watan Disamba sai ka iske ni ya ta jama'a na cikin kide to sai ci a dawo ga ta mutum sun ya cikin kashi 100 mutum ta wanda gobe ta mutum ya. Na gode mu da America kuma wala ala da gurbin ta cikin yamma wurin jihar.
To mun gode da naka a jawabin sai malami na gaba.
Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America.
Wa alaikum assalam.
Magana Ayuba Garba Imam Katin Madaki a jihar Bauchi.
To muna jinka malam.
Muna da sabon watan musulunci Allah Ubangiji ya sa an shigo a sa'a. Kuma Allah ya kara hada kan musulman duk duniya, Allah ya taimake mu a duk inda muke, Allah ya hada kan mu, Allah hada kan musulmai.
To menene muhimmancin wannan rana ta 1 ga watan Muharram gare ka?
Eh, wannan wata yana da muhimmanci sosai sosai musamman mu musulman duk duniya, saboda idan muna bin wata musulunci za mu samu haɗin kai a duk inda muka samu kanmu.
To mun gode da
nagode
wannan gudu.
Yawa, nagode.
To kamar yadda muka ce
Imam Kafin Madaki jihar Bauchi,
da yake yau take 1 ga watan Muharram, muna son mu ji muhimmancin rana ita yau gare ka. Ga wani malami kan layi, muna jin ka.
Eh, ne daga Samana Kaduna ce.
To muna sauraron ka.
Ina yi wa musulman duniya fatan alkhairi game da zagayowar shekarar nan, sabon shekara.
To don haka menene muhimmancin wannan rana gare ka?
Saboda wannan rana ita ce ta farko daga irgin musulunci zuwa wata shekara. Da haka na ce fatan alkhairi Allah Ubangiji ya kai mu baki lafiya, kuma ina yi wa musulmai fatan alkhairi a cikin da suke, Allah kuma ya ɗaukaki musulmi.
To mun gode da gudunmuwarka. Kamar yadda muka ce, yau take ranar 1 ga watan Muharram, wato farkon koko mu ce sabuwar shekarar Islama. To mun gode da gudunmuwar da kowannen ku ya bayar, sai kuma Allah ya kai mu ga maudu'i na gaba. Mun gode.
Wasanni a takaice.
Mutanen Ghana sun nuna rashin jin daɗin su ga yanda kungiyar Ghana Black Stars ta yi wasan zumunta na ƙasa da ƙasa da ƙasar Canada a jiya Talata 13 ga wannan watan Oktoban shekarar 2015 a filin wasan RFK a birnin Washington DC a ƙasar Amerika. Wasan ya tashi ne da kunnin doki, duk da cewar da Ghana ta rashi manyan 'yan wasanta a jiya sakamakon rauni da rashin samun izinin shiga ƙasar Amerika. 'Yan Ghana dai da suka je kallon wasan ba su ji daɗin ƙoƙarin 'yan wasan ba, sai dai ra'ayoyi sun bambanta.
Sunana Alhaji Baba, wasan da an kai Ghana ne su yi kokari ba.
Sunana Nuru Asasta, yau yan Ghana ba su yi kokari ba, yan kada da su fi buga ball.
Sunana Taju daga New York, wasan dai ya yi kyau amma da ya kamata dai mu ci su.
Sunana Hassan, ba mu dai kokari yadda ya kamata ba.
Abdulsalam, wallahi da ni dai wasan ya yi dadi.
Shi ko kakakin hukumar GFA Ibrahim Sani Dara ya ce wasan shiga gasar cin kofin duniya da Ghana za ta yi da Comoros 'yan kwanaki masu zuwa, za a ga canji matuƙa. Rahotanni kuwa daga Najeriya sun tabbatar da ɗan wasan gaba na club ɗin Seattle Sounders na ƙasar Amerika da asalin Najeriya Obafemi Martins, abubuwa sun daidaita da zai iya dawowa ya yi wa Super Eagles wasannin shiga gasar cin kofin duniya ta shekarar 2018 da za a yi a ƙasar Rasha, wanda Najeriya za ta yi da ƙasar Djibouti ko kuma Swaziland, bayan ya shafe shekaru biyu baya yi wa Eagles ɗin wasa. Wata cibiya mai sa ido akan harkan kwallon kafa ta CIES ta bayyana ƙasar Najeriya a matsayin na biyar wurin samar da 'yan wasan kwallon kafa a duniya, kuma ta farko a nahiyar Afirka. Wannan nazari na wata-wata da ƙungiyar take yi shi ne na takwas wanda ya maida hankali wurin safaran 'yan wasan kwallon kafa da suka yadu a duniya, wanda Najeriya tana da 'yan wasa 596. Sai dai nazarin ya bayyana cewa ƙasar Brazil ita ce kan gaba da 'yan wasa 1,784, sa'annan Argentina ita ce ta biyu da 'yan wasa 929, sai kuma ƙasar Faransa ta uku mai 'yan wasa 758. Hukumar kwallon kafa ta FIFA ta dakatar da tsohon shugaban hukumar kwallon kafa ta Afirka ta Kudu, Lindele Kika, a cikin harkokin kwallon kafa sakamakon samun hannunsa da aka yi a cikin wani maguɗi shirya wasannin zumunci kafin shiga gasar cin kofin duniya ta shekarar 2010 a cikin wani bincike na shekaru 6 hukumar FIFA ɗin take yi.
Yanzu kuma sai shirye mu da Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Amurka ta yi imanin cewa 'yancin faɗar ra'ayi da yin tarurruka 'yanci ne da ya kamata dukkan ɗaukacin jama'a su mora ko ta yanar gizo ko kuma a fili. A cewar jakadiyar Amurka ta Majalisar Ɗinkin Duniya Samantha Power, Amurkawa da sauran jama'a a faɗin duniya na da abubuwa da dama da za su ƙaru da su albarkacin yanar gizo. daga yada labaru da ra'ayoyi zuwa kasuwanci da gina kasuwanni har ya zuwa tafa gwamnati mai adalci. Yanar gizo na taka rawar gani wajen goyon bayan gwamnatocin demokradiyya da sauran jama'a. A lokacin taron Majalisar Dinkin Duniya na kwana-kwanan nan akan ƴancin amfani da yanar gizo, Jakadiya Fowo ta bayyana cewar akwai gagarumar alaka tsakanin gwamnatin da ke amfani da yanar gizo wajen murƙushe jama'ar ta da ƙungiyoyi masu zaman kansu da gwamnatin da ke wa sauran ƙasashe kutse ta yanar gizo da satar bayanan ƙasashen waje da kamfanoni. Domin amincewa da muhimmancin da yanar gizo ke da shi wajen kare haƙƙin ƴan adam a lokacin taron, Jakadiya Fowo ta bayyana wani sabon shiri wanda aka yi malakabi da Lift, wato babban shirin fasahar amfani da yanar gizo. Burin shi ne domin shirin na Lift ya bunƙasa hanyoyin fasaha da al'ummomi masu zuwa domin kauce ma yin katsalandan da harkokin yanar gizo. Amurka za ta kaddamar da shirin Lift akan kuɗi dalar Amurka miliyan 10 a wannan shekarar domin inganta goyon bayanta na ƴancin amfani da yanar gizo zuwa dalar Amurka miliyan 33. A cewar Jakadiya Fowo, lalle wannan sabuwar fasaha za ta kawo ci gaba, kuma suna iya maida fasahar yanar gizo wacce ba za a iya yadda aka ga dama da ita ba. Wannan sabuwar fasaha na iya taimaka ma miliyoyin masu amfani da ita su yi shiga yanar gizo ta ƙasa da ƙasa cike da walwala. Sun taimaka ma goyon bayan da Amurka ke yi ga hanyoyin sadarwa marasa matsala da kuma faɗaɗa goyon bayan da take ma ƙungiyoyi masu zaman kansu da kuma kare masu rajin tabbatar da ƴancin ɗan adam ta hanyar fasahar latironi da kuma tajika. Amurka ba za ta iya gudanar da wannan aiki ita kaɗai ba. Akwai buƙatar haɗin gwiwar sauran gwamnatoci wajen ƴancin amfani da yanar gizo tare da kuma ƙulla abota tsakanin gwamnatoci. Bugu da ƙari, kamfanonin ƙere-ƙere su lungumi ƙa'idojin kasuwanci da ƴancin ɗan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya, sannan kuma waɗannan kamfanonin musamman su yi amfani da matsayinsu domin tsare ƴancin amfani da yanar gizo. Yana da matuƙar amfani a yatana cewa ƴanci na da asali a tarihi. Dukkan ƙoƙarin da aka yi na ɓatawa ko kaikaita fasahar da ke inganta ƴancin magana a cewar Jakadiya Fowo bai yi nasara ba. Don haka, duk da ɗimbin kuɗaɗen da gwamnatoci masu mulkin danniya ke zubawa domin taƙaita yin amfani da yanar gizo, yanayin da ake ciki lokaci ne na ba da ƴanci. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
Yanzu kuma ga ladan ya dawo da labarai amma fa a taƙaice. Lawan da ke tsawa iyalan marigayi tsohon shugaban ƙasar Burkina Faso Thomas Sankara ya ce binciken dalilin mutuwar tsohon shugaban ya biyo bayan kisan gilla ne da aka yi masa a shekarar 1987. Lawan ya ce an harbi Thomas Sankara daga kai zuwa kafafu ne har sau 10, abinda ya dalilin mutuwarsa kenan shi da wasu mutane 10 da aka kashe su tare. Tun daɗewa ne dai iyalan tsohon shugaban ƙasar suka bayyana rashin gamsuwarsu ta yadda aka kashe shi shugaban ƙasar. Amma sau tare suka yi ƙoƙarin ganin an gudanar da bincike kan wannan batu sai shugaba Kampore ya tabbatar hakan bai cimma nasara ba. Bom ya fashe a yau Laraba a ofishin wani ɗan majalisa a Pakistan, kuma ya kashe aƙalla mutane 7, kana ya yi wa mutane da dama rauni. Wannan bom ɗin ya fashe ne a garin Tuwansa da ke yankin gunduman Punjab a ofishin da Amjad Khosa, ɗan jam'iyyar Pakistan Muslim League wadda ita ce ke mulkin ƙasar, ke amfani da shi.
To jama'a masu saurare, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu, sai kuma da safe can idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Ladin Ibrahim a yau da ya taya ni, da kuma Daniel Brown wanda ya haɗa mana sautin, da kuma injiniya mu Malam Zubai, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai gobe.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.